الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ودي أتبت الله تبارك وتعالى لدوك من لدي نيبو ممن لكن قوة دقومي كبادايا ودي ساكي كدر حدور مؤوني من جنران الأربع ترى قوتم صبر شكرا تدبود دليل talatin da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma tare da watan 11 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wataala muna cikin sura ta 25 a bangaren lissafi suratul Furqan kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Wai shaka ruwa da aka sunnanta mana da cewa idan ɗayanku ya falka daga bacci zan Allah ya ce ya shaka ruwa so uku ya dakatar da shi illa sai yace domin shaytan yace ya shaka ruwa ya haifar da shi sai yace domin shaytani yana kwana wato akan zozan hancin mutum ma'ana kan wannan abin da ke raba tsakanin kofofin hanci guda biyu anan shaytani yake kwana to shin wannan shaka ruwa idan mutum ya farka in yayi alwala shakawa na alwala ya wadatar kwalle da gaske kamar yadda malamai suka tabbatar da haka idan mutum ya yi arwalla bayan falkawarsa daga bacci ya shaka wannan ruwa na arwalla to ya wadatar da shi na'am
dangane da hadisin da sallu da wanda kuma da wannan kuma ina da tambaya guda ce akan shi wanda da bai ina je da laji shi akan yaro da babba
wannan hadisi ke ba
annabi Allah wa kafa wa Allah
na'am
wai
na'am
kaji kuma idan ka bige man mai gauda ka koro hadisin ba ka rike ka kace shi ko sai ta kaji in kai ta kaji wata lalata kai kai gaba kuma za ka baro anan kafin ka dawo ba
to wannan gane da addu'a wadda ta zo a sallar gawa tare da cewa addu'o'in da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake yi idan yana ma gawa sallah akalla sun kai kusan kala 4 zuwa 5 Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya tattara su a cikin littafin sa Ahkamul Janaiz wanda kake nihi ina ji hadisin Auf ne Ibn Malik al-Ashja'i Allah ya kara masa yadda wanda ke cewa Nabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato sallar gawa sai naji yana faɗa yana cewa Allahumma ighfir lahu wa'fu anhu وعافه وأكرم نزله واسئم الخلق واكسره بالماء والثلج والبرد ونكه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وكه من عذاب القبر ومن عذاب النار أوف ابن مالك الله يكرمه سيدا fada yake cai wallahi nayi burin ina ma a ce ni ne gawar da ke shimfide a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake mata wannan sallah saboda jin tacicciyar addu'a da yake wanda duk wani abu wanda yake na jin kai na roƙon rahama ta Ubangiji subhanahu wataala addu'ar ta bunsa to shine dan uwa yake tambayar cewa yanda zaka ma babba wannan addu'a in za ka yi masa sallah yaro karami ma kana iya masa kwarai ana iya yi amma tare da cewa yaro karami akwai addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu da cewa ya Allah ka sanya wannan yaro ya zamanto wani rigayi ne na lada da katibu ga mahaifansa to wannan addu'a ita ma tana cikin ahkamul janaiz na Sheikh Nasir ita wannan addu'a ita ce ya dace a yi a cikin sallar gawa ta yaro karami idan aka ce yaro karami shine wanda bai balaga ba an gane ko wanda bai balaga ba to wannan addu'a ita ya dace a yi amma tare da cewa in an yi wannan ita ma ta tsaya matsayinta amma ya tabi yake cewa idan ka bi limami mai gaggawa wanda ba tare da ka kai karshen wannan addu'a wato sai ya sake wa takabbara ci gaba za ka yi ko kuma ya za ka yi abinda za ka yi in yi kabbara sake fara wannan addu'a za ka yi daga farkonta saboda kowace kabbara zaman kanta take an gane ko zaman kanta take abinda ya dace bayan kowace kabbara ma'ana ta yi wannan addu'a duk da cewa kaifiyar sallar gawa mun yi bayani ba su ɗaya ba su biyu ba anan a gurguje yanda ake ma gawa sallah tare da cewa abin da ya shafi shi limami idan an kawo gawa an aje idan gawar namiji ce sai ya tsaya daidai kafadunsa idan gawar mace ce sai ya tsaya daidai tsakiyar gangan jikinta kenan wurin cibiyarta ko mu ce wurin mazaunanta nan zai tsaya kamar yadda haka ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma malaman malikiya sun sunkuyar da haka suka ce in namiji ne zaka tsaya a tsakiyar gangan jikin shi in mace ce ce zaka tsaya a daidai kafadunta to wannan sabanin iya abin da ya tabbata ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wato zaka yi kabbara in kai kabbara zaka dora hannunka na dama akan nahagun kamar yadda kake a cikin kowane sallolinka na farilla da nafila sannan zaka yi isti'aza fadara a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai bismillah sannan sai ka karanta fatiha bayan ka karanta fatiha zaka zo da abin da ya sauƙaƙa na sura an gane ko karanta fatiha dole ne a sallar gawa duk wanda yayi sallar gawa ba tare da ya karanta fatiha to bashi da sallah a magana mafi rinjayi tare da cewa su malaman malikiya sun awwala sun fassara sallar gawa cewa addu'a ce dan haka ba a karanta fatiha a cikinta ku sallar gawa ku sallaci sallah ko bata inganta sai da fatiha kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa la salata liman lam yaqra' bi ummil qur'an babu sallah ga duk wanda bai karanta fatiha a cikin sallar shi dan haka dai a kiyaye game da zawwa da fatiha a sallar gawa dole ne duk wanda ya fahimci mas'alar to ya tabbata cewa ya zama dole ya aje waccan faɗa ta malikiya ya dauki iya abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ko bai san da haka ba yakan yi yake yi to wannan kuma babu wata matsala kuma iya abin da ya zama wajibi a kan shi ne wani ya tantance menene iya abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan fatiha mutum sai ya karanta sura tare da cewa bayan kayi kabbara ba maganar du'a'ul istifta addu'a ta bude sallah ba a yin ta a sallar gawa kuma ba a yin ta a sallar idi an gane ku ba maganar du'a'ul istifta du'a'ul istifta ta ke banta ne da sallah ta farilla da sallah ta nafila amma sallar gawa da sallar idi ba maganar wannan addu'a ta bude sallah kamar yanda Sheikh Nasir Albani yayi bayani mai tsawo mai gamsarwa akan wannan misala a cikin wannan littafi sannan bayan ka dan karanta abin da ya saukaka na sura sai kai kabbara ta biyu bayan kabbara ta biyu za ka yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatin da ya fito daga bakin sa salatul ibrahimiya bayan kai wannan salati sai kai addu'a ga mamaci domin kabbara ta biyu bata kebanta ba da salati shi kadai bayan salatin za ka biyo baya da addu'a ga mamacin sannan bayan kabbara ta uku za ka koma yin addu'a ga mamaci haka bayan kabbara ta hudu in ka so bayan kabbara ta hudu kai tsaye ka salamci in ka so kuma ka yi addu'a an gane ko a bayan kabbara ta hudu hannu sai ka yi addu'a ga mamaci addu'ar dai wadda take shagaba a wannan babi ko mu ce a wannan matsala shine dai wannan hadisi na Auf ibn Malik Allah ya kara masa yadda Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulahu wa wasi'i mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barq wa nakkihi min adh-dhunubi wal khataaya kama yunakka ath-thawb al-abyadu min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi اللهم ادخله الجنه وقيه من عذاب القبر ومن عذاب النار to wannan ita zaka yi bayan wato kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a kabbara ta biyu haka a bayan kabbara ta uku ko kuma ka zo da wata maimakon ta haka bayan kabbara ta hudu zaka yi wannan addu'a idan kai wannan addu'a to sai ka salamci imma sallama daya a damarka a buye haka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yake nihi a buye ba tare da kaga murya ba sosai ko kuma kai sallama biyu dama da hauni assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma akwai hadisi ingantacce akan haka a sallar gawa riwaya ta Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda karancin kabbara a sallar gawa shine kabbara hudu gayata kabbara tara don haka in limami yayi kabbara ta biyar to karka yi kamar yanda wasu daga cikin malaman malikiya suke faɗa suka ce sai ka salimce ka juya ka gane shi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kabbara biyar an gane ku yayi biyar gayar karshen kabbara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a sallar gawa bai dada ba akan ta shine kabbara tara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala wato mun tsaya karshen aya ta 71 wanda aya ta 71 cikin bayani ne wato na aya 18 na aya ta 68 69 70 daidai kuma har zuwa 71 duka bayani ne Ubangiji subhanahu wata'ala yake mana game da cewa duk wanda ya dawo zuwa gare shi zai karbe shi da hannu biyu koma menene ya shuka maimuni a rayuwarsa koma menene ko mun girman laifi matukar bawa zai koma ga Ubangijin sa subhanahu wata'ala to Allah yayi alƙawarin karbarsa da hannu biyu shine Ubangiji ta'ala ke faɗa wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wato bayin Allah nagari wanda ake kiran su ibadur rahman kenan fiyayyu daga cikin bayin Ubangiji subhanahu wata'ala su ne Allah ya ci gaba da siffanta mana su yace wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar su ne waɗanda ba sa bauta ma wani abun bauta na daban tare da Ubangijinsu ma'ana ba sa hada bautar Allah da wani an gane ku ko dare ko rana sai tsantsar tauhidi wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq ba sa kashe rai wanda Allah ya haramta a kashe illa bil haqqi sai da gaskiya ma'ana sai idan ran ta cancanci kisa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa la yahillu da mumri'in muslim illa bi ihda thalas afai bil zani wan nafsi bil nafsi wa tariki li dinihi mufariqi lil jama'a a wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zano mana abubuwa uku waɗanda suke cancanta zubar da jinin wato musulmi mai aure mazinaci ma'ana mai aure wanda ya zina aka samu shaidu suka tabbatar da yin zinarsa to wannan zubar da jininsa ya halatta na biyu shine wan nafsi bin nafsi rai akan kashe ta a sababin kashe wata rai duk wanda aka tabbata yayi kisa na ganganci to shi ma zubar da jininsa ya halatta na uku shine wato at-tariku li dinihi mufariqu lil jama'a mutumin da ya bar addinin shi ya rabu da jama'a ma'ana mutumin da ya juya hannun abu baya yana musulmi ya koma kafiri shi ma ya zama datti zubar da jininsa ya halatta kamar yadda manzon Allah ya faɗa mun baddala dinahu faqtulu duk wanda ya canza addininsa ma'ana yana musulunci ya rikide ya koma wani addini manzon Allah ya ce ku kashe shi maza ku sare masa kai ya zama guba idan bai dawo bai jaddada musulunci tare da cewa akwai abubuwa da dama waɗanda suke wato halitta zubar da jinin mutum na daga cikinsu shine dandabo haddin dandabo shine a sare masa kai kamar yadda ya gabata a darasin mu na jiya shi ne a nan ya ce wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah ba sa kashe rai wanda Allah ya hana a kashe illa bil haqqi sai da gaskiya ma'ana sai in ta cancanci kisa sannan suke iya zubar da jininta wala yazununa ubangiji ta'ala ya ce kuma ba sa zina Allah ne ko ba sa zina waɗannan manyan laifuka ne guda uku wanda babu wasu laifi sama da su galiku duk wani laifi da ka sani to babu wani laifi sama da waɗannan laifuka guda uku kuma haka zaka jiro su hada bautar Allah da wani kisan kai sannan zina babu laifin da ya wuce waɗannan laifuka uku a wajen Allah subhanahu wata'ala kamar yadda hadisi ne ingantacce Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ke cewa wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ayyu dhanbi a'zamu inda Allah yace ya manzon Allah wani zunubi ne yafi kowane zunubi girma a wajen Allah wani laifi ne yafi kowane laifi girma a wajen Allah subhanahu wata'ala manzon Allah yace masa anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak a wata riwaya yace anta du'uwa lillahi niddan wa huwa khalaqak ma'ana shine da zaka sama ubangijinka kishiya alhali kai sani ka tabbatar da cewa shi ya halicce ka me ake nihi da sanya ma Allah kishiya ka dau haƙƙin sa ka sarrafa ma wani bawa ma'ana ka dau wani abu mai sunan ibada ka sarrafa shi ga wani Allah subhanahu wata'ala wannan laifi shine yafi kowane laifi girma kamar yadda a wata riwaya ta daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir yace ku saurara shin bazan ba ku labari game da mafi girman duk wasu manyan laifuka sahabbai suka ce kwarai ya manzo Allah muna buƙatar ka faɗa mana manzo Allah sai yace al ishraku billahi hada bautar Allah da wani shine laifin da yafi kowane laifi girma a wajen Allah shine laifi daya daya wanda Allah yayi alƙawari duk wanda ya mutu akan sa bai tuba ba to Allah yayi alƙawarin ba zai gafarta masa kuma Allah ya haramta masa aljanna kamar yadda yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kuma kamar yadda ya faɗa innahu man yushriku billahi faqad harrama Allah alayhi aljanna وماواه النار وما للظالمين من انصار كما ان مزن الله صلى الله عليه وسلم ومن مات يشرك بالله دخل النار او كما قال دو wanda ya mutu yana hada bautar Allah da wani tumako marasa wutace shine anan yace shine da zaka sanya ma ubangijinka kishiya alhadi ka san da cewa shi ya halice ka wannan mai tambaya sai ya goma tambaya karo na biyu yace ya rasulullahi kuma ai sannan sai mai bayan hada bautar Allah da wani قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك shi ne yace da zaka kashe danka dan jin tsoron kada ya samu abincin da zai ci, ma'ana dan jin tsoron ba zaka samu abincin da zaka bashi. To kisan kai shine laifi na biyu wanda yafi kowane laifi girma a wajen Allah subhanahu wataala. Na uku sai yace an tuzaniya halilata jarik, ya tambaya yace ya rasulullahi sannan sai mai, maza Allah yace shine da zaka yi zina da matar makwabcinka. Shiru ne a jimilce a nan Allah ya zano mana wannan laifi guda uku, ya ce muminai su ne waɗanda ba sa haɗa bautar Allah da wani, kuma ba sa kisan kai, ran da Allah ya hana a kashe ta sai idan ta cancanci kisa, sannan bugu da ƙari kuma ba sa zina. Sai ya ce wa man yaf'al dhalika yalqa athama, duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan ayyuka to ya tabbata cewa zai haɗu da wato sakamako na zunubin da ya ɗauka, shi ne ma'anar yarka a sama, zai haɗu da sakamakon zunubin da ya ɗauka, ma'ana shi ne hukumar da Allah ya tanada masa a gobe kiyama. Sai ya ce illa yudha'afu lahu al'adhabu yawmal kiyama, za a lullunka masa azaba a ranar kiyama, wa yakhlud fihi muhana, kuma zai dawwama a cikin wannan azaba muhanan, yana wulakantacce, yana wulakantacce kaskantacce. Muhanan ay za mahalat, zai zamanto wulakantacce kaskantacce a cikin wannan azaba. Kaga anan Allah ya alƙawarin lullunka azaba akan wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan laifuka, wato ya muji bai tuba ba. Sai ya ce illa man taba, sai dai wanda ya tuba. Tuban mushriki shine ya daina shirka, ya kadaita Allah a cikin ibada. Tuban wato wanda yake kisan kai shine ya tuba ya koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala, ya daina daga rannan. Sannan tuban mazinaci shine ya kame kansa ya daina zina. Shine ya ce illa man taba, sai dai wanda ya tuba, wa amana, ya kyautata imani da Ubangijinsa, wa amila amalan saliha, ya aikata aiki nagari, na daga cikin aiki nagari shine tuba, an gane ko da yin nadama. Sai yace fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, waɗannan su ne waɗanda Ubangiji ta'ala ke canza miyagun ayyukansu su koma kyawawa. Dangane da canza miyagun ayyuka su koma kyawawa, kamar yadda muka yi bayani a baya, malamai suna da maganganu guda biyu. Magana ta farko, malamai suka ce wato miyagun ayyukan da mutum ya shuka a rayuwarsa, idan ya kyautata tuba, to gaba ɗayan waɗannan miyagun ayyuka a ranar kiyama Allah zai rikida su su koma kyawawan ayyuka, su koma ayyuka na lada. Kamar yanda dalilin da ke tabbatar da haka shine hadithin Abu Dharr, Allah ya kara masa yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa cewa inni la'alamu akhira rajulin yakhruju minan nar, manzon Allah yace wallahi na san mutumin da shine karshen fita daga wuta. Manzon Allah yace yu'ta bihi yawmal qiyama, karshen fita daga wuta, manzon Allah yace za a zo da shi a ranar kiyama. Ubangiji ta'ala ya ce da mala'ikunsa, ku bujiro masa da kankanan zunubansa ya gani. Wa yukhba'u anhu kibaruha, Ubangiji ta'ala zai ce a ɓoye manya-manyan kada a nuna masa, amma kankanan Ubangiji ta'ala ya ce a bujiro masa da kananan laifukansa ya gani. A lokacin nan mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala za su bujiro masa da duk wani ƙaramin aiki na laifi da ya aikata a rayuwarsa, za a bujiro masa da shi. A ce masa amilta yawma kaza wa kaza wa kaza, rana kaza ka aikata kaza a lokaci kaza, kai ne kai kaza a lokaci kaza ka aikata kaza. Wa huwa muqirrul la yunkir, manzo Allah yace yana mai tabbatar da laifinsa kuma baya musu. A ce masa kai kaza, yace kwarai da gaske. Kai kaza a lokaci kaza, yace haka ne. Wa huwa mushfiqun min kibariha, manzo Allah yace kuma halin yana mai jin tsoron game da manyan laifuka. Wannan fa kankanan ne aka bujiro ana masa lissafi dalla-dalla, ɗaya bayan ɗaya kuma yana mai tabbatar da cewa kwarai laifukansa ne haka ne. To a lokacin nan ya tada hankalinsa ya firgita ya razana domin yana zaton cewa za a biyo baya da bujiro masa da manya-manyan laifukansa kafin wannan bayan waɗannan kankana. A lokacin nan Ubangiji ta'ala sai ya faɗa ga mala'ikunsa a atuhu makana kulli sayyi'atin amilaha hasana, ku ba shi kyakkyawan aiki a madadin dukkan wani mummunan aiki da ya aikata, kuma yi masa gurbin da kyakkyawa. Haka Allah zai faɗa ma mala'ikunsa, ku ba shi makana kulli sayyi'atin amilaha hasana, ku ba shi kyakkyawan aiki a madadin dukkan wani mummunan aiki da ya aikata. A lokacin nan fa yaqulu rabbi inna li dhunuban ma araha hauna, a lokacin nan bawan sai ya faɗa sai ya ce ya ubangiji na fatina ina da wasu laifuka, me yasa yanzu ban gansu ba, a bujiro mun da su a zo da su. Kaga da hankalin shi a tashi yake, to yanzu ya samu natsuwa da kwanciyar hankali tunda duk wani mummunan aikin shi da ya aikata to an ce a maye masa wannan laifi, an gane ko wato gurbin wannan laifi a maye masa da kyakkyawan aiki. Shi da sai ya ce rabbi ya ubangiji na inna li dhunuban ma araha hauna, yace ina da wasu laifuka a nan fa ban gansu ba, ya kamata a nuna musu. Abu Dharr Allah ya kara masa yadda ke faɗa, laqad ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajihu, yace wallahi sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan lokaci ya kilkile da dariya har sai da hakuransa suka bayyana. Wannan hadisi yana cikin Sahihu Muslim, dan haka wannan shine dalilin malaman da suka tafi akan cewa da Allah ya faɗa fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, waɗannan su ne wanda Allah ke canza miyagun ayyukansu su koma kyawawa. Shine suka ce dukkan wani mummunan aiki da mutum ya aikata a rayuwarsa idan ya kyauta da duwa to Allah ya yi alkawalin canza miyagun ayyukan nan a ranar kiyama su koma kyawawa. Tare da cewa faɗa ta biyu malamai suka ce a ba miyagun ayyukan bane za a canza su koma kyawawa, kamar yadda Ibn Jarir al-Tabari Allah ya ji kansa da sauran malamai suka ce ai miyagun ayyukan da bawa ya aikata sun riga sun wuce akan yadda suke wato na muni, da haka suka ce abu ne kuma wanda wato ba zai sauƙaƙa ba ma'ana na a canza abin da ya wuce mummuna a ce an maida shi ya zama to mai kyau. Da haka suka ce ma'anar cewa Allah zai canza miyagun ayyukansa su koma kyawawa dadi yana mushriki, to yanzu ya koma musulmi mai tauhidi, yana mai kisan kai, yanzu ya zama to mutum ne wanda yake ya kame hannunsa, an gane ko? Da yana kisan kai yana kashe muminai, to yanzu kuma ya riki da mushrikai yake kashewa, ya zama kenan mujahid mayaki na musulunci. Da yana mazinaci to yanzu ya kame kansa. Shi da suka ce canzawar da Allah zai ma miyagun ayyukansa su koma kyawawa, yana mushriki ya koma mumini. Da yana kashe muminai to yanzu ya zama to mai kashe mushrikai domin yana gusar da datti a ban kasa. Da mazinaci ne to yanzu ya kame kansa ya yi aure ya daina zina. Yace wa kana Allahu ghafurur rahim, Ubangiji ta'ala ya kasance mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba, rahiman kuma mashikai ne game da bayin sa muminai. Sai yace wa man taba, yace duk wanda ya tuba wa amila salihan, wato ya aikata aiki nagari, fa innahu yatubu ila Allahi mataba, to ya tuba zuwa ga Allah tuba. Fa innahu yatubu ila Allahi mataba jumla ce khabariyya bi ma'ana insha'iyya, aili yatubu ila Allahi tauba, ma'ana ya tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala tuba wanda yake na gaskiya. Don haka a takaice waɗannan ayoyi suna daga cikin ayoyin da suke bayani game da fadila ta tuba, na cewa duk wanda ya tuba ya kyauta da tuba to Allah ya yi alkawarin karɓar tubarsa ya gafarta masa laifukansa, kuma babu abin da Allah ya fi farin ciki da shi sama da tuban bawansa. kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce na fada cewa lallahu ashaddu farahan bi tawbati abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi fala. Manzon Allah yace lalle ne rantsuwa nake muku da ubangiji na Allah ya fi komai wato tsananin farin ciki game da tuban bawansa lokacin da yake tuba zuwa gare shi, game da ɗayanku da yake kan tagowarsa ko mu ce yake kan raƙuminsa, wanda raƙumin nasa shine abin hawansa kuma cinsa da shansa guzurin yana kan raƙumin alarci. Wannan raƙumi an shiga cikin dokar daji sahara, raƙuminsa ya kuci ya kaɗi daji ya nemi raƙumi ya neme shi sama da ƙasa ya rasa, ya yanke ƙauna game da samun raƙuminsa. Ya zo ƙarƙashin wata itaciya ya kwanta, iya abinda yake jira kawai lokaci mutuwa ta zo ta ɗauke shi, saboda ya yanke ƙauna ya ga hallaka ido da ido. Bacci ya ɗan ɗauke shi, falkawar da yake sai ya ga raƙumin a kansa a tsaye, ya yi gaggawa ya kama akalin raƙumin sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah kai ne bawana ni ne ubangijinka. Saboda tsananin farin ciki da murna wato ya kuskure, maimakon ya ce Allahumma anta rabbi wa ana abdu sai ya ce Allahumma anta abdi, ya Allah kai ne bawana wa ana rabbuk ni ne ubangijinka. To irin wannan mutum wanda ya ga hallaka ido da ido, raƙuminsa ya ɓace, wanda halin guzurinsa yana kan raƙumin da komai, to bayan ya yanke ƙauna game da samun raƙumin take yanke kuma Allah ya dawo masa da raƙumin, irin farin cikin da zai yi da murnar da zai yi, to Allah ya fi shi farin ciki a lokacin da bawa ya tuba ya koma zuwa gare shi. Za mu tashi aya ta gaba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala Allahu 'azza wa jalla والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وانجي تعالى ياتيك بدا سبانتا في يومبا ينسى ياتي والذين لا يشهدون الزور واتوسوني وطن دباسا حلرتر azzura. Wasu malamai suka ce abinda ake nihi da azzur wato anan ita ce shirka, a galibu shine wallazina la yashhaduna zura, su ne waɗanda ba sa halartar haɗa bautar Allah da wani, ma'ana duk wani abu wanda ake na shirka to ba sa halartar shi. Wa kuma wallazina la yashhaduna zura, wato su ne waɗanda ba sa shaida shaida ta ƙarya. An gane ko? Kamar yanda wasu daga cikin malamai suka faɗa, su ne waɗanda ba sa shaida shaida ta ƙarya. Shaida ta ƙarya babban laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka, ita ma za ka iya sayo ta a mataki na uku. Kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, manzon Allah yace ku saurara, shin bazan ba ku labari game da mafi girman manya-manyan laifuka? Sahabbai suka ce kwarai ya manzon Allah, muna buƙatar ka faɗa mana. Manzon Allah sai yace al-ishraku billahi, hada bautar Allah da wani shine laifin da yafi kowane laifi. Na biyu sai yace wa uququl walidayni, da rashin da'a ga mahaifa, ma'ana saba ma mahaifa. Na uku, a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zanu waɗannan abubuwa guda biyu yana kishingide, fajalasa, manzon Allah sai ya tashi ya zauna, faqala sai ya ce ala wa qawlu zur, ala wa shahadatu zur, ala wa qawlu zur, ala wa shahadatu zur. Manzon Allah ya ce yake ku saurara, da faɗa ta ƙarya da shaida ta ƙarya, manzon Allah ya ringa faɗa yana maimaita ba, sahabin da ya rawaito hadisin yake fada hatta kulna laitahu sakata har muka ce ina ma a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja bakin sa ya kame domin mun gamsu ya fada ya maimaita saboda girman shaida ta ƙarya manzon Allah ya tashi ya zauna da yayi magana biyu a shirye da zai fada ta uku manzon Allah sai ya zabura ya zauna ce yake alawa qaulu zur alawa shahadatu zur kuma ya ringa fada yana maimaitawa domin ya nuna mana girman laifi na shaida ta ƙarya na baka ji baka gani ba kawai ka zo kai sai ka ce eh haka ne domin ka danna haƙƙin mutane to dan haka kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada shaida ta ƙarya wato da hada bautar sa abu daya da kuma saba ma mahaifa kamar yadda Allah ya hada su abu daya a cikin suratul hajj wajtanibu rijsa minal awthani wajtanibu qawla zur Ubangiji ta'ala ya ce wajtanibu rijsa minal awthani fajtanibu rijsa minal awthani wajtanibu qawla zur Ubangiji ta'ala ya ce ku nisanci datti wato na bautar gumaka sai ya ce wajtanibu qawla zur kuma ku nisanci fada ta ƙarya shaida ta ƙarya Ubangiji ta'ala ya ce ku nisanci ta saboda laifi ne wanda yake mai girma to haka wasu malamai suka ce walladina la yashhaduna zura sune waɗanda ba sa shaida shaida ta ƙarya wasu malamai suka ce abinda ake nini da shahadatu zur ana la yashhaduna zura ma'ana ba sa halartar wato idika na mushrikai ma'ana duk wani idi wanda yake na shirka da aka kirkira shi to ba sa halartar wannan idika sai tarayya da mushrikai shine yace wallazina la yashhaduna zura sune waɗanda ba sa shaida shaida ta ƙarya wa idhamar rubil lagwi wato idan sun wuce da yashashiyar magana magana ta banza marhum kirama wato za su wuce suna masu kau da kai maza suke su wuce su kau da kansu abinda ake nihi da allagu wasu malamai suka ce shine zagi da bakar magana wanda mu'minai suke ma kafirai suke izgili da su suna ba'a da su to mu'minai na gari idan za su wuce da irin wannan abubuwa da ake musu na musgunawa na zagi da fadin bakar magana da aibantawa da izgili da ba'a to sukan kau da kai su manta tamkar an shuka dussa an gane ko za su kau da kai su manta ba sa tanka ma mai musu haka maza suke su wuce su babu wasu malamai suka ce allahu anan wato shine irin kide-kide da wake-wake mu'minai in sun wuce da irin wannan kayan asha to sukan wuce suna masu kau da kai da maza su wuce su barbo shine Ubangiji ta'ala ya ce wa idhamar rubil lagwi wato idan sun wuce da wani yashashiyar magana ma'ana magana ta banza wadda babu fa'ida ta addini ko ta rayuwa a cikinta maru kirama za su wuce suna masu kau da kai kamar yadda can Ubangiji ta'ala ya faɗa wa idza sami'u lagwa a'radu anhu wa minai idan sun ji wato yashashiyar magana sai su kau da kai su manta sai yace wallazina wannan kenan yana nuna mana mu'mini duk wasu abubuwa waɗanda ba su dace ma shari'a to bai dace bai tsaya ya bata lokacinsa iya abinda ake bukata ka kau da kai ka manta ka wuce ka barbo sai yace wallazina idza dhukiru bi ayati rabbihim sune waɗanda idan an galgade su da ayoyin ubangijinsu an musu wa'azi an musu gargadi lam yakhiru alaiha wato ba sa faduwa akan waɗannan ayoyi summan kamar kurami cewa abinda ake faɗa musu ba su ji ba wa umyanan kuma ba sa faduwa kamar makafi na cewa abinda aka nuna musu na gaskiya wato suka makauce an gane ku ma'ana duk lokacin da aka musu galgadi da ayoyin Ubangiji to ba sa zamantowa tamkar Qur'ani duk abinda ake karanta musu na ayoyin Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su ringa sauraro sauraro na karba kuma suna kokarin fahimtar abinda da fahimtar sakon da yake ciki sannan kuma ba sa zamantowa kamar makaifi ba sa zamantowa makaifi a lokacin da gaskiya ta bayyana idan gaskiya ta bayyana za su yi bayani su yi furuci su tabbata cewa gaskiya ce kuma za su bi ta sau da kafa wannan dabi'a ta mumini wanda yake nagari. In an faɗa masa gaskiya baya kurumcewa, in an nuna masa gaskiya baya makaucewa, in an faɗa masa gaskiya zai zamanto mai ji, ji wanda yake na karba. Idan an nuna masa gaskiya, wato zai kallo wannan gaskiya, kallo wanda yake na basira, kuma sannan zai bi ta sau da kafa. Shi ne yace wallazina idza zukkiru bi ayati rabbihim, sune waɗanda idan an galgade su da ayoyin ubangijinsu, lam yakhiru alaiha, ba sa faduwa akan ta summan, wato kamar kurami, wa umyanan, kuma kamar makafi. Ma'ana za su ji abin da aka faɗa musu, kuma za su ga, za su kalli abin da aka nuna musu na gaskiya su bi. Sai ya ce wallazina yaquluna, su ne dai waɗanda suke faɗa rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun, ya ubangijinmu roƙonka muke kai mana kyautar abinda zai faranta idanunmu game da matikinmu da ƴaƴanmu da jikokinmu, ya Allah ka ba mu abinda zai faranta mana idanunmu, ma'ana abinda zai sanya zuciyarmu ta yi fari mu ji daɗi game da matanmu, ya ce da zuri'armu, ya Allah ka kai mana kyautar haka. Wallazina yaquluna, su ne waɗanda suke faɗa rabbana hablana, ya ubangijinmu kai mana kyautar qurrata a'yun, abinda zai faranta idanunmu, min azwajina, game da matanmu, wa zurriyatina, da ƴaƴanmu. Domin kamar yanda wato Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi, Allah ya ji kansa, yake faɗa laysa shay'un aqarra li aynil mu'min min an yara zawjatahu wa auladahu mu'minina lillahi azza wa jalla, yace babu wani abu wanda ke faranta zuciyar mumini, wato sama da ya ga matarsa da ƴaƴansa suna masu da'a ga Ubangiji, babu abin da yafi dadi a rayuwa. Kaga cewa iyalinka, matanka da ƴaƴanka sun dukufa akan yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala da'a tsawon dare da yini, to babu abin da yafi farin ciki da murna a rayuwar mumini sama da haka. Wanda shine abin da mai hankali ya kamata yayi fama a iya rayuwarsa, ƙoƙarin yanda zai seta iyalinsa akan tafarki na Ubangiji, tafarki wanda yake madaidaici, ya zamanto dokokin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ana tsare shi a cikin gidansa. Ma'ana abinda Allah ya ce a yi ana kwatantawa, abinda ya ce a daina an daina, to wannan shi ne abinda ke faranta zuciyar mu'mini. Shi ne a nan mu'minai waɗanda suke na ƙwarai suke wannan addu'a. Ga can Allah yana hakaito mana a can cikin suratul Ahqaf, wallazi yaqala, yake cewa da can da yake cewa wasaina lil insani bi walidayhi ihsana hamalatuhu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardha. Sai ce wa aslihi fi zurriyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin, wa aslihi fi zurriyati, yace ya Allah ka inganta mun zuri'ata, ka inganta mun zuri'ata. To wannan addu'a ce ta annabawan Allah da salihan bayi, a kullun suna addu'a cewa Allah ya inganta zuri'arsu. In aka ce zuri'a kenan sune matanka da ƴaƴanka, sune iyalanka, shine anan suke wannan addu'a. Wallazina yaquluna, sune waɗanda suke faɗa rabbana, ya ubangijinmu, hablana, kai mana kyautar qurrata a'yun, abinda zai faranta idanunmu, min azwajina, game da matanmu, wa zurriyatina, da ƴaƴanmu. Waj'alna lil muttaqina imama, ya ubangijinmu, ka maida mu zamanto abin koyi, wato ga masu tsoron Allah. Ma'ana masu tsoron Allah mu zame musu abin koyi, abinda muka yi su ringa koyi da mu. Lafazin imaman anan bi ma'ana a imma, ya Allah ka maida mu zamanto shuwagabanni, abin koyi a cikin ayyuka na alkhairi. To don haka kasancewar limanci kala biyu, akwai limanci na alkhairi, akwai limanci wanda yake na sharri. Nan kaga addu'a ne suke na cewa Allah ya maida su su zamanto limamai, ma'ana abin koyi a cikin ayyuka na alkhairi, kamar yanda Ubangiji ta'ala ya maida Ibrahim alayhi salam da ɗansa Ishaq da jikan shi Yaqub. Ubangiji ta'ala ke faɗa, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, mun maida Ibrahim alayhi salam da ɗansa Ishaq da jikan shi Yaqub. Ubangiji ta'ala ya ce mun maida su limammai ne abun koyi a cikin ayyuka na alkhairi. Yahduna bi amrina, suna shiryar da jama'a da ubanninmu, ma'ana da nihim. Sannan akwai limamai a cikin sharri, shine kamar yanda Allah ke faɗa game da Fir'auna da mabiyansa, waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yawmal qiyamati la yunsaru. Ubangiji ta'ala yace waja'alnahum a'immatan, Fir'aun da mabiyansa mun maida su limammai ne wanda ake koyi da su a cikin sharri. Yad'una ilan nar, suna kiran masu biyar su zuwa wuta. Kaga shi Ibrahim da ɗan shi Ishaq da jikan shi Yaqub, Ubangiji ta'ala cai waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, mun maida su limammai ne suna shiryar da jama'a da nihimmu. So ko wannan sai ce waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar, Fir'auna da mabiyansa mun maida su limammai ne waɗanda suke kiran jama'a zuwa wuta. Don haka a cikin alkhairi akwai limami, a cikin sharri akwai limami. In aka ce imam, ma'ana kuduwa kenan, abun koyi, abun koyi kenan, shine ake kira da limami. Ubangiji ta'ala sai ya ce ula'ika, waɗannan yujzaunal ghurfata, ma'ana waɗannan waɗanda aka ambata, waɗanda suka siffanta da waɗannan sifofi tun farko da Allah ya fara zanu sifofinsu, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khaṭabahumul jahiluna qalu salama. Kaga sifa ta farko, wal ladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Sifa ta biyu, wal ladina yaquluna rabbana sirif anna 'adaba jahannam inna 'adabaha kana garama. Sifa ta uku, innaha sa'atu mustaqarran wa muqama. Sifa ta hudu sai ce wal ladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Sifa ta biyar sai ce wal ladina la yad'una ma Allahi ilahan akhar. Sifa ta shida sai ce wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Sifa ta bakwai sai ce wala yazunun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Sifa ta takwas sai ce wallazina la yashhaduna zura. Sannan sifa ta tara wa idza marru bil lagwi marru kirama. Sifa ta goma sai ce wallazina idza dhukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alayha summa wa umyana. Sifa ta sha ɗaya sai ce wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sai ce ula'ika, waɗannan waɗanda aka siffanta da wannan sifofi, yujzaunal ghurfata bima sabaru. Ubangiji ta'ala ya ce in kiyama ta yi, za a sakauta musu da al-ghurfa, ma'ana matsayi wanda yake maɗaukaki a aljanna, ko kuma za a sakauta musu da wani ɗaki wanda yake mai tsawo a gidan aljanna, ma'ana gini wanda yake na musamman. Aka ce al-ghurfa, wato dukkan wani gini wanda yake mai tsawo, shine ake nufi da al-ghurfa, ɗaki kenan, ko kuma ka fassara shi akan matsayi wanda yake maɗaukaki. Ginin aljanna gini ne mai tsawo. Ya tabbata a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ɗaki na hutu da Allah ya tanada ma mu'mini a gidan aljanna, tsawon ɗakin mil 60 ne, kamar yanda yake cewa yace inna fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafa uduha fis samaa 60 milan lil mu'mini fiha ahaduna yadufu alayhim al mu'min fala yara ba'dhum ba'dha. Maza Allah yace inna fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafa, lalle a gidan aljanna wato akwai wata khayma. Idan aka ce khayma sai ka ce bukka, min lu'lu'atin, wato na gole ne, ma'ana na diamond ne. Diamond ne daya daya wanda yake mujawwafa an gane ke cikin. An gane ko gole ne kenan diamond aka kwakuri cikin sa, shine aka maida shi daki. Maza Allah ya ce dulu hafis sama'i 60 mila. Tsawon dakin gaba sama wato mil 60. Mil 60 shine zai baka kilo goniya 9 kenan. Tsawon shi gaba sama kilo goniya 9 sai kai tafiya ta kilo goniya 9 banda fadin sa. Kuma a cikin dakin mumini yana da iyallai, yana zagaye iyalin nasa amma junan su baya ganin juna saboda fadin daki. Shine Ubangiji Ta'ala ya faɗa hurun maksuratun fil khiyam. To khaymar ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana daki ne fa na hutuwa, wanda kuma da diamond aka yi daki aka kwakure cikin sa, kuma tsawon dakin gaba sama mil 60. To shine yace ulaika min zaunar qurfa, sune ulaika waɗannan sune wanda in kiyama ta yi za a saka wuta musu da al-qurfa, ma'ana daraja wadda take madaukakiya fi ma sabaru, wato a sababin hakurin da suka dauka a rayuwarsu. Sun dau hakuri akan yi ma ubangijin su da'a, sun dau hakuri akan dina saba ma ubangijin su, kuma sun dau hakuri sun jimre akan abinda Allah ya jarrabe su da shi na bala'i da musiba. Sai yace wayulqauna fiha, wato za a ringa taryarsu fiha a cikin wannan aljanna tahiyyatan wa salama, wato da gaisuwa ta musamman, salamun alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum, salamun alaikum, salamun alaikum, haka mala'ikun Allah za su ringa musu sallama. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, salamun alaikum bima sabartum fanima uqubad dar, fanima uqubad dar. Da kuma can salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Shine Ubangiji Ta'ala ya ce wayulqauna, za a ringa taryarsu fiha, wato a cikin wannan aljanna tahiyyatan wa salama, za a ringa taryarsu kenan da sallama da gaisuwa ta musamman da sallama, irin yanda ake gaida sarakuna a nan duniya. To haka za a ringa gaida yan aljanna in sun shiga aljanna. Sai yace khalidina fiha, kuma halin suna masu dawwama a gidan aljanna, ba a fitar da su, kuma su a karan kansu ba sa buƙata, ba za su buƙaci a fitar su ba. Hasunat mustaqarran wa muqama, Ubangiji Ta'ala yace aljanna ta yi kyau, mustaqarran wato ga matabbata, wa muqaman da wurin zama, duk wanda aka ce aljanna ita ce mazaunin sa to mazauni yayi kyau. Kamar yadda wali iyazu billahi duk wanda aka ce wuta ita ce mazaunin sa to mazauni ya munana. Sai yace kul ma ya abu bikum rabbi laula du'aukum, ce da su Ubangiji na bi kula da ku laula du'aukum, wato in ba dan imanin da kuka yi da shi ba to Ubangiji Ta'ala bai kula da ku ba. An gane ku? Wannan aya tana da ma'anoni, wannan gaba tana da ma'anoni daban-daban, kamar yadda malamai suka yi bayani. Kul ma ya abu bikum, ce da su Ubangiji, Ubangiji na bai kula da ku laula du'aukum, kenan in ba dan kiran da kuke yi zuwa musulunci ba, laula du'aukum, laula du'aubu iyyakum ila al-islam, in ba dan kiran da yi muku zuwa musulunci ba to da me ba ku da wata kima, ba ku da wata martaba a gurin sa. Kiran da yi muku zuwa musulunci shine kadai abinda Allah ya kula da ku, ma'ana ta farko kenan. Ma'ana ta biyu shine wasu malamai suka ce kul ma ya abu bikum rabbi, ce da su Ubangiji na bai kula da ku ba laula du'aukum, ba dan bautar da kuke masa ba, kiran ibadar da muke masa ita ce ta sa kawai Allah ya kula da mu, domin wannan ibada saboda ita ce ya halicce mu, kamar yadda yake wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kenan kul ma ya abu bikum rabbi, ce da su Ubangiji na bai kula da ku ba laula du'aukum, ba dan bautar da kuke masa ba, da Ubangiji Ta'ala bai kula da ku ba. Fada ta uku suka ce kul ma ya abu bikum rabbi laula du'aukum, ce da su Ubangiji na bai kula da ku ba laula du'aukum, ma'ana bai kula ba da gafarar da zai muku laula du'a'ukum in ba dan bautar wani da kuke ba in ba dan kuna bauta ma gumaka to da Allah ya gafarta muku wannan bai kai komai ba a gonsa domin babu abin da ya rage shi dan ya ce ya gafarta muku gaba daya ba abin da ya rage Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar nan kenan daidai yake da fadar sa ma yaf'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum mi Allah zai yi da azabtar da ku in har kun gode masa kun yi imani da shi azabtar da bayi baya kara Ubangiji subhanahu wa ta'ala da komai kuma gafarta ma bayi gabaɗaya baya rage Ubangiji subhanahu wa ta'ala da komai kenan qul ma ya abu bi kum rabbi Ubangiji na bi kula ba da gafarar da zai muku laula du'a'ukum in ba dan bauta ma gumaka da kuke to da Allah bai kula ba da ya gafarta muku wannan ba komai bane a gonsa domin in ya gafarta muku ba ku rage shi da komai ba fada ta hudu qul ma ya abu bi kum rabbi laula du'a'ukum ce da su Ubangiji na bai kula da ku ba laula du'a'ukum wato in ba dan roƙon da kuke masa a cikin tsanani an gane ku to Ubangiji ta'ala bai kula ba da ya azabtar da ku in ba dan roƙon da kuke masa a cikin zamani wanda yake da tsanani kamar yanda ya fada fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din idan sun hau jirgin ruwa sun shiga sun hau teku igiyar ruwa ta kada guguwa ta ruwa ta kada ta motsa da su da kayan suka ga halaka ido da ido to a lokacin nan sai su tsarkake addu'a ga Ubangiji subhanahu wata'ala su koma zuwa gare shi ba sa roƙon kowa a wannan lokaci banda Allah kenan in an ga tsanani sai a yi tauhidi amma da zaran an fadan koma cikin yarwa kuma sai shirka mushirkan da kenan sabani ne su kuma tsanani da yarwa sai shirka kenan waɗancan sun fi dama-dama su in kaga suna shirka to ana cikin kwanciyar hankali da jin daɗi amma in an fada tsanani sai tauhidi su kuma na yau da tsananin da yalwa wato sai shirka shi ne yace qul ma ya abu bi kum rabbi ce da su Ubangiji na wato bai kula da ku ba laula du'a'ukum wato in ba dan bautar da kuke masa ba to da Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai kula da ku ba ko kuma laula du'a'ukum in ba dan roƙon da kuke masa ba na cewa ya Allah ba ni kaza ya Allah kare ni kaza to da Ubangiji ta'ala bai kula da ku ba addu'ar da muke shine yasa Allah ya kula da mu yake yayi mana tsanani yakan canza mana tsanani ya koma yalwa addu'ar da ake sai yace faqad kadzabtum yace tabbas ya ku kafirai wato kun karyata manzuna kun karyatar da sakon da yazo muku da shi shine kadaita ni a cikin ibada faqad kadzabtum Ubangiji ta'ala yace tabbas ya ku mushrikai kun karyatar da manzuna kun karyatar da sakon da yazo muku da shi fa sawfa yakunu lizama da sannu wato sakamakon karyatar wanda kuka yi zai zamanto mai lazumtar ku wato a gobe kiyama ma'ana azaba za ta lazunce ku a gobe kiyama a sakamakon kiran karyatar wanda kuka ma manzuna nan muka zo ƙarshen wannan sura da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk